عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أولا يوم مكينا لحدي شابيو جوات رمضان شكرا تبقود تريك كود أربعين جرقوي بعد جرم الله صلى الله عليه وسلم تقدرين مكة زوا مدينة وندقوم يتي يوم مكينا أيا جوات أكو ميلادية تبقو da 26 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marzayi Alhaji Musa Wali Allah ta'ala ya ji kanshi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan kwanaki masu alfarma na Ramadan wanda idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul Isra a yammacin jiya kuma mun tsaya a kan aya ta 72 wanda insha Allah yau za mu tashi aya ta 73 sai da kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara kai tsaye akwai lamarin da yake faruwa wanda ya kamata a ce mun dan yi tsokaci a kai ko da mun ki biyu zuwa biyar ne shine abin da yake faruwa a yankin gabas ta tsakiya na wannan duniya tamu da muke rayuwa a ciki daga jiya zuwa yau duniya ta tashi a cikin wani yanayi wanda yake na tashin hankali musamman ga al'ummar musulmi shine irin tagwayen hare-hare wanda Isra'ila da Amerika suka kai wa ƙasar Iran ƙasar Iran a sanin kowa ne ƙasa ce wadda ta shahara da shi'a bal ma ana iya cewa ita ce daula ta shi'a a duniya baki ɗaya a yanzu shi yasa galibi mafi yawa daga cikinmu muke ganin cewa faɗan da ke tsakanin Iran da Isra'ila ko faɗan da ke tsakanin Amerika da Iran faɗa ne tsakanin kiristoci da 'yan shi'a muna ganin cewa burin Amerika kawai shine ta karya gwamnatin Iran wanda muke tsammanin in ta karya gwamnatin Iran kamar gwamnatin shi'a ta karya wanda a zahiri kuma abin ba haka yake ba Iran duk da cewa muna da sabani mai girma tsakaninmu da su ta fuskar aqida amma dai suna nan a matsayin sunan su na musulmi duk shi'ar su ko kaji ko kaki ko kaso za a lissafa su a cikin musulmai na duniya bal ma mafi yawan mutane a yau suna ganin cewa kamar Iran ita ce daula ta musulunci gabaki ɗaya a duniya saboda yadda suka tsaya kai da fata wajen ganin an sassauta wa 'yan uwanmu musulmi na Palestine an daina kashe su ba tare da haƙƙi ba duk kasashen musulmi na duniya babu kasar da ta tsaya kai da fata take ganin cewa abin da ake wa Palestine ba daidai ba ne ya kamata a ba su dama su ci gashin kansu kamar Iran duk cewa tsayawar da ta yi a kan lamarin Palestine za ka iya cewa kaso 75 cikin 100 maslahar ta take karewa ba wai rayukan Palestinawa ne a gabanta ba amma dai koma menene ta taɓa karawar da ƙasashen da suke da alaƙa da musulunci fiye da ita ba su iya takawa ba kamar yadda na ambata mafi yawan mu muna ganin manufar Amerika da Isra'ila shine su kifar da daular ainihin wato Iran ya kasance manufar Amerika da Isra'ila manufa ke ta yaƙar musulunci da ƙasashen musulmi baki ɗaya ba wai kasar Iran ce kadai a gabanta ba a'a kasashen musulunci su ne a gabanta musamman kasashen yankin gabas ta tsakiya shi yasa za mu gani akwai kasashe da dama na musulmai wanda Amerika ta samu dama da uwargijiyarta Isra'ila suka shiga cikin waɗannan kasashen suka yi rugu-rugu da su suka kawar da zaman lafiyar da ke kasashen ruhin addini da ke cikin zukatan al'ummar musamman matasa aka cire shi aka sa musu sha'awar ta'addanci a doron ƙasa in muka duba za mu ga yadda Amerika da Isra'ila suka haɗa gwiwa suka shiga Sudan in ka dauki Sudan a Afirka tana daga cikin manyan kasashen da suke ba musulunci gudunmawa kwarai da gaske musamman ta fuskar karantarwa. Kusan a Afirka gabaki ɗaya ba na jin in ka cire Misra akwai wata ƙasa da take taimakon ilimi take yaɗa shi kamar yadda Sudan take yaɗawa a duniya. Ƙasa ce wadda take da ruhin addini, matasanta da al'ummarta gabaki ɗaya suna son junansu, suna ƙaunar junansu. Ana yaɗa addini kowane lungu da saƙo na duniya ta dalilin Sudan. Amma Amerika da Isra'ila sai da suka yi kucin-kucin suka shiga cikin Sudan, suka tada rikici a Sudan, suka karkashe mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, wanda daga ƙarshe sai da suka yi nasarar raba Sudan gida biyu, Sudan ta kudu da Sudan ta arewa, wanda a yanzu suna kan target ɗin ƙara fitarar wani ɓangaren ya zama na Sudan ɗin ta zama gida uku. Kaga wannan ba wai manufar Sudan ɗin ba ne kaɗai a gare su, manufar addinin ne da kuma irin gudunmawar karantarwa da ake ba wa addini. Sai da aka kai aka kawo duk wata makaranta a Sudan an rufe ta saboda rashin zaman lafiya da rashin aminci. Haka suka zo suka shiga Syria, suka dinga kisa ba dare ba rana, suka sanya gaba da rikici tsakanin musulman Syria. Ba su bar Syria ba, ita ma sai da suka ya galgala ta suka raba ta gida biyu. Haka suka zo suka yi a Somalia, ita ma suka shiga aka dinga kashe mutane ana zubar da jinin musulmai musamman ahlus sunna. Haka zo ita ma aka ya galgala ta. Haka suka zo suka shiga Libya, ita ma duk irin gudunmawar da Libya take ba wa ilimi da yadda ake ɗalibai daga ko'ina a duniya ake karantar da su addini su shiga ƙasashensu da garuruwansu su ci gaba da da'awa ta addini da karantar da al'umma. Amma Amerika da Isra'ila haka suka shiga suka fita sai da suka ya galgala su ainihin wato Libya, ita ma aka kawo rikici da tashin hankalin da ya zama abin buga misali a ƙasashen Afirka baki ɗaya. Haka manufar Amerika shi ne ya za a rushe addinin musulunci gaba ɗaya a gabas ta tsakiya, ya za a kuma a ya galgala ƙasashen gabas ta tsakiya tsarin da suke kai yanzu ba shi ne abin da Amerika take so ba. Da haka manufarsu shi ne ya za su ya galgala ƙasashen gabas ta tsakiya su raba wasu gida biyu, su raba wasu gida uku, su tada waɗanda suke so daga yankinsu su ajiye waɗanda suke so, a sanya wa musulunci rauni a wannan yanki na gabas ta tsakiya. Mu ta ɗauki gabas ta tsakiya, ƙasashe ne na Larabawa wanda duk lalacewar Larabawa a yau har gobe suna ba wa musulunci gudun bawa, domin musulunci ta nan ya shigo har ya zo gare mu muke morarsa a yau. Duk da lalacewar Larabawan yau suna taimakon addini ta hanyar karantar da addini. In ka ɗauki ƙasashen Larabawa waɗanda suka fi girma a duniya, za ka ga su ne ƙasashen da raunanan ƙasashe irin namu ɗaliban ilimi suka fi samun dama zuwa yin karatu kyauta irin waɗannan ƙasashe. Haka manufar Amerika shi ne ya za a yi a dakile wannan damar da musulunci yake samu, ya za a yi a dakile yaɗuwar musulunci a wannan yanki ta gabas na gabas ta tsakiya. Haka in sun karya ƙasar Iran ba wai za su tsaya a kan Iran ɗin ne kaɗai ba, za su matsa wata ne kamar yadda a baya suka yi amfani da Iran ɗin, suka haka gwiwa da ita aka rushe waɗansu dauloli waɗanda sunni sun fi yawa a waɗannan dauloli. Yana daga cikin cutarwar da Iran ta yi wanda har gobe muna kallonta da wannan cutarwa shine yadda Amerika da Isra'ila suka haɗa baki da ita, aka shiga wasu ƙasashe na musulmai wanda sunna suka fi yawa, aka dinga yi wa sunna kisan kiyashi, aka kuma kifar da waɗannan ainihin wato gwamnatocin. Muna gani yadda aka haɗa ƙarfi da Iran, aka shiga Syria, aka rugurguza ta, aka kashe sunni, sai da kake ta kawo a Syria mutum ahlus sunna yana aske jemunsa yana sauke kafawansa saboda tsoron ka a cikin shi, wanda kuma an yi amfani da Isra'ila da ainihin wato Iran ne aka shiga aka yi wannan rashin mutunci. Haka ne ya faru a Iraq, shi ma aka yi amfani da Iran aka shiga aka ci mutuncin sunni a Iran, aka rurrushe musu masallaci aka karkashe su. Haka aka yi a Afghanistan, haka aka yi a Yemen, aka haɗa gwiwa da su aka shiga Yemen, aka dinga kashe ahlus sunna, aka dinga kai hare-hare na kisa na kiyashi ta hanyar amfani da Iran, wanda hare-haren a wancan lokacin har sai da aka dinga dangana wasu ba zuwa ga Saudiya, ana kai hari Saudiya ta hanyar amfani da ainihin wato Iran. Ire-iren waɗannan abubuwa ne ya sa duk wani ahalus sunna za ka same shi yana jin wani abu na tsana a cikin zuciyarsa game da ƙasar Iran. Uwa uba da kuma aƙidarsu ta Shi'a ta cin zarafin iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai. Wannan ya sa muke kallon Iran a matsayin wata daula wadda take ɗaure wa zalunci dindi, musamman ta fuskar zaluntar ainihin wato ahalus sunna a duniya. Yau sai abin ya canza salo, wanda dama yana daga cikin tsarin Amerika da uwargijiyarta Isra'ila. In suka gama amfani da kai za su kawar da kai ne. Haka ne ya faru da Iran lokacin da suka mayar da Saddam Hussein ɗan lelansu. Duk abin da Iraq take so shi Amerika take mata. Ba irin kuɗin da Amerika ba ta ba wa Iraq ba, saboda tana so ta yi amfani da ita ta cimma muradanta a wasu ƙasashe. Kuma haka suka yi amfani da su, suka cimma muradansu daga baya suka zo suke wa Saddam Hussein kisan gilla. Haka ne ya faru ga Yasser Arafat. Shi ma ba su irin goyon bayan da Amerika ba ta ba shi ba, saboda tana da interest a kansa. Da ya gama yi musu amfani suka kashe shi kisan gilla. Haka ake gargaɗi da ainihin wato Gaddafi a Libya. Shi ma suka yi amfani da shi, suka cimma muradansu daga baya suka kashe shi kisan gilla. To shi ma shugaban ƙasar Iran Ali Khamenei ga shi yanzu sun gama amfani da shi kuma sun kawar da shi. Wannan yana daga cikin makircin Isra'ila da Amerika. Amerika ya ɗauki ta a yau, duk abin da Amerika take yi ta ake, ba wai tana yi ne da raɗin kanta ba. Netanyahu Prime Minister Isra'ila shi yake sawa, saboda ita kanta Amerika tana jin tsoron Isra'ila, saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, ƙarfin tattalin arziki Amerika kaso 80 cikin 100 yana ƙarƙashin kulawar Isra'ila ne. Haka makaman da Amerika take tinƙaho da su a duniya, makaman kare dangi masu linzami kaso 80 zuwa 85 na makaman ta duk suna ƙarƙashin kulawar Iran, ainihin wato Isra'ila ne. Da ka dole tunda Isra'ila ta samu wannan dama, za ta yi ta juya Amerika ne kamar waina, sai yadda ta ga dama za ta yi da ita. Da sa ta farmaki waɗanda take so a farmaka, da sa a kashe waɗanda take so, ba wanda ya isa kuma ya ce da ita janne. Ka ɗauki harin da aka kai a Iran a jiya, za ka gani Isra'ila ce ta fara kai hari kafin Amerika ta kai hari. Immediately Amerika tana kai hari, kuma Donald Trump ya fito ya ba da sanarwar cewa sun kashe shugaban ƙasar Iran. Kuma wannan yana nuni a bisa ga cewa yanayin rikicin zai sake sabon salo, musamman ta fuskar Iran. Domin duk abin da Iran take yi na maida martani wa Isra'ila da Amerikan kanta tana yin sharar fage ne. Har yanzu ba ta fara mayar da martani ga waɗannan ƙasashe. Saboda shi wannan shugaban da aka kashe Ali Khamenei, shugaba ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi karkuwa a hannun mutanensa, waɗanda suke 'yan Shi'a da ma waɗanda ba su da aƙidar Shi'a ɗin. Saboda yana kyautata musu, yana yin abin da suke so. Akwai matasa 'yan zafin kai waɗanda ba za su lissafu ba a cikin ƙabilu mabambanta da ke zaune a Iran. In ka ɗauki Iran babban ƙasa ce, tana da ƙabilu daban-daban a cikinta. Kowace ƙabila kuma tana da sojojinta, tana da makamanta, tana da ƙarfinta. Wanda wannan shugaban ƙasar nasu shi yake tausarsu, yana danne su. Yanzu kuma an kawar da shi, kaga ba su da wanda zai taushe su, kenan ba su da wanda zai danne su. Haka kowace ƙabila daga cikinsu za ta fito da makamanta ne, ta harba inda ta ga dama, ta kai farmaki ƙasar da ta ga dama. Kaga daga wannan lokacin kuma yankin gabas ta tsakiya ya shiga halin ha guda ne. Wanda dama wannan shine manufar Amerika, wannan shine manufar Isra'ila, a jefa rikici a gabas ta tsakiya, yadda kowace ƙasa hankalinta zai dugunzuma ta koma kare kanta kawai. Kowace ƙasa ta rufe iyakarta, ta rufe sararin samaniyarta. Daga lokacin kuma raunana daga cikin musulmai za su shiga cikin kunci, su shiga halin tsakanaka. Da haka kifar da daular Iran ba wai kifar da daular Shi'a ba ne, kifar da musulunci ne baki ɗaya. Duk yadda kake da saɓani da Iran, wajibi ne dole ka yarda cewa taɓa Iran a yau taɓa musulunci ne. Dole ka yarda duk tsanar da kai musu, dole ka yarda cewa taɓa su taɓa musulunci ne. Domin za a yi amfani da taɓa sun ne a taɓa ƙasashen musulmi da dama. yanzu da gajiya da abin ya fara faruwa Iran ta fara mayar da martani na hare-hare wanda hare-haren nata bai tsaya kadai akan kasar Isra'ila da kasar America ba a'a duk kasashen da suka bada dama Iran da America suka yi amfani da sararin samaniya su wajen kai wa Iran farmaki su ba sai da Iran ta kai musu hari wanda harin ya hada da kasashe da dama kamar ainihin wato a Qatar Iran ta kai mata hari a daren jiya zuwa yau da safe haka kasar Kuwait haka kasar Bahrain haka Imarat haka Jordan haka wani yanki na Saudiya saboda dukkanin su sun ba wa Isra'ila da America dama sun yi amfani da sararin samaniyar su sun arba wa Iran makamai marasa masu linzami haka Iran sun yi amfani da wannan dama duk wani base na sojojin Isra'ila ko base na sojojin America da ke waɗannan ƙasashe sai da Iran ta tashe su daga daren jiya zuwa yau da safe kuma ba wai abin zai takaito akan sansanin sojojin Isra'ila da America ba ne kadai ba zai takaito a iya gare su inda kasashen musulmai suna da haɗin kai da kuma sun san illar da za ta biyo bayan yakar Iran da Isra'ila da America za su yi da ba za su ba wa Isra'ila da America damar yin amfani da sararin samaniya su wajen yaɗa Iran ba za su ba da damar hakan ba to amma ka kasance wa dukkanin su su ma karnukan farauta ne na Isra'ila da America din sai suka amince aka yi amfani da sararin samaniya su aka kai wa Iran hari kasar Saudiya ta amince an yi amfani da samanta kasar Kuwait ta amince an yi amfani da samanta haka Bahrain haka Imarat haka Jordan dukkanin su sun ba da dama an yi amfani da sararin samaniya su an kai wa Iran hari ya kamartanin Iran ba zai takaitu kadai a waɗannan kasashen guda biyu Isra'ila da America ba dole sai ya taɓa waɗannan kasashen Larabawa din wanda kuma mafi yawan su musulmi ne ya kaga kenan sun yi amfani da ainihin wato sun yi amfani da dutse ɗaya sun jefi tsuntsu biyu sun karya daular Iran ko ince suna kokarin karya daular Iran kuma suna kokarin jefa rikici wanda ba a san ranar karewarsa ba a yankin gabas ta tsakiya daga wannan kalubale ne ga duniyar musulunci baki daya musamman kasashen Larabawa waɗanda suke tunkaro da addinin musulunci ya ka muna jajanta wa junanmu wannan babban rashi da duniyar musulunci ta yi na kashe wannan jarumi jajantacce duk da cewa ɗan shi'a ne amma Allah ya ce wala yadri man nakum shana'ana qaumin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa ko ka ci ko ka so gwamnatin Iran ta yi abin da gwamnatin Saudiya ka ko ka ci ko ka so sai ka faɗa dukkaninmu muna rawa da bazan Saudiya din amma komai ki komai su dole mu faɗi gaskiya abin da Iran ta yi Saudiya ba ta yi shi kuma ba za ta yi shi ba domin akwai manjiyar da take nuni akan cewa akwai yiwuwar America za ta iya Saudiya za ta iya dafa wa America wajen yaƙar Iran da kuma wannan shine kuskure mafi girma in har magana ta tabbata wannan shine kuskure mafi girma da masarautar Saudiya za ta yi a rayuwar su da kamu da muke zaune a nan babu abin da za mu iya ba sai mu ci gaba da addu'a dukkanin wata fitina da take tun karo musulmi da musulunci a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya tare mu ya mana magaranci dukkanin wata dama da ake kokarin amfani da ita wajen jefa sabani da rashin fahimta tsakanin musulman duniya Allah subhanahu wa ta'ala ka fare mu daga wannan kaidi Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala ka taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke Allah ta'ala ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke mu ci gaba da yin addu'a wannan gobara da ta taso Allah ya yayyafa mata ruwa ya ci gaba da wannan rikici ba alkhairi bane ga musulunci ba alkhairi bane ga duniya domin yaki ne wanda aka san farkonsa ba a san ƙarshensa ba in ba Allah ne ya takaita ba sai ya dangana da yakin duniya na uku ba kuma adadin musulman da aka kashe yakin duniya na farko da na biyu kadai ya isa ishara akan cewa ba za mu so irin haka ta ƙara faruwa ba da haka yanzu Isra'ila tana nan tana sharar fage so take sai ta karya technology din Isra'ila da America gaba ɗaya kafin ta fara mayar musu da martani don yanzu duk martanin da suke mayarwa tana kai hari da farmaki ne guraren technology na Isra'ila da America ba wai inda za ka ɗau ramuwar kashe mata jagora da manya-manyan kwamandatinsa da aka yi take mata kunna so take ka kai wani jan leader in ta tashi wani makami mai binzani Isra'ila da America ba ma za su iya ganin makamin ba balla kana su lalata shi abin da suke waje daya an fikita soja biyar akwai target din da suke in suka reach target din kuwa to Allah kadai ya san irin farnar da za su yi wa Isra'ila da America wanda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa musu ya ba su ƙarin gwiwa Allah ta'ala ya dafa musu ya ba su ƙarin gwiwa Allah ta'ala ya dafa musu ya ba su ƙarin gwiwa Isra'ila da America da suke irin wannan cin tashi Allah ta'ala ya damma rasu Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su Allah tabaraka wataala ya daidaita su wannan ya ishi shi gabanin mu ishara da suke kokarin gayyato mana America suna gani yadda take amfani da kasashe in ta gama cimma muradanta da su ta jefa musiba da bala'i cikin wannan kasa amma a haka saboda tamsul basirati na shugabannin mu suka je su karatu ko mana su Allah ta'ala ya samu dace wa in kadu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
الله تبارك وتعالى يجب رجيوه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله تبارك وتعالى ينا قام لا بار ولا تفركي بكافري سكا بي ممونا تفركي وان سكا سوسي أنفاني دشي وجن جن حنكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da kuma zama fitina a gare shi ta yadda zai cakuta abin da Allah ta'ala ya saukar masa da wani abu wanda ya daidai da son zuciyarsa da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallama daga sharrin su ya kuma tabbatar da shi a kan tsarin da Allah subhanahu wataala yake so da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya gargadi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tauna sakuwa dan aya ta ji tsoro a kan fiye wa son zuciyar irin waɗannan mushrikai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka kadan ya rage suna ta yunkurin kokarin ganin sun zama fitina a gare ka sun zama fitina a cikin abin da muka saukar a gare ka li taftari alaina ghayruhu dan su sa ka kaji wani abu ka zo da shi sabanin wanda muka saukar maka wa idhan lattakhaduka khalila haka ne kadai idan kai musu za su so ka su nuna maka kauna walaula an sabbatnaka Allah ya ce lallai ba dan mun tabbatar da kai ba mun tabbatar da zuciyarka ya kadi kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila to da tabbas sai ka karkata zuwa gare su ka tira ma har ka dan yi musu abin da suke so idan la azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat Allah ya ce da ka yi musu abin da suke so kuwa to da mun dandana maka narkon azaba ta rayuwar duniya da kuma ninkin azaba ta rayuwar lahira thumma la tajidu laka alaina nasira sannan kuma baka da wanda zaka samu wanda zai taimaka ka daga gare mu ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labari ne game da yadda yake karfafar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yadda Allah subhanahu wataala yake tabbatar da zuciyarsa da kuma yadda yake kare shi daga sharrin dukkanin wani mai sharri daga kaidin dukkanin wani ainihin wato fajiri Allah subhanahu wataala ya riga ya jiban shi lamarin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kuma karfafe shi yana kuma taimakon sa a cikin lamurransa gabaki daya babu wani fajiri ko mujrimi da zai iya tasiri a cikin rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko kuma a cikin da'awarsa. Domin Allah ya kasance wakili a gare shi wanda yake kiyaye shi, wanda kuma yake tsarkake shi, yake tsarkake wannan da'awa din da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ita. Malaman tafsiri sun faɗi sabubba da dama da suke ganin shi ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi suka ce saboda waɗansu dalilai da dama. Daga ciki akwai riwaya da ta tabbata daga Sa'id ibn Jubair Allah ta'ala ya mishi rahama. Yake cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance duk lokacin da ya zo ɗakin Ka'aba idan ya yi tawafi yana sumbatar dutsen Al-Hajarul Aswad. Da Allah in yayi tawafi ya gama sai ya zo ya sumbaci wannan dutsen, kamar yadda yana daga cikin sunnoni na aikin umara da aikin hajji, in mutum ya gama tawafi ya sumbaci Al-Hajarul Aswad, in ba zai samu dama ba kuma aka ce ka nuna shi da hannunka kai kabbara. Wannan sumbatar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa wannan dutse, sai Qurashawa suka hana shi sumbatar wannan dutsen. Suka hana ma'aiki sumbatar dutsen Hajarul Aswad. In ya gama tawafi, sai kafin ya gama sai su zo su tsaya a wajen dutsen. In ya zo da niyyar ya sumbace shi, sai su ture shi su ce ba za mu bar ka ka sumbaci dutsen ba, tare da cewa kana zagin allolinmu kana aibata su. In kana so mu bar ka ka ci gaba da sumbatar dutsen, to sai ka daina zagin allolinmu, sai kuma ka ci gaba da yaban allolinmu. Da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya, saboda ya gaya wa ma'aiki irin yunkurin da shi ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba, shi ne daina aibata allolinsu kamar yadda Qur'ani ya aibata allolin nasu, ko kuma su sa shi ya faɗi wani abu wanda yake na yabo ga waɗannan allolin nasu. Sai sa Allah ta'ala ya ce duk suke da su fitine ka a cikin abin da muka saukar maka, su sa ka zo da wani abu wanda ba mu muka zo maka da shi ba, su sa ka yi wani abu ka faɗa ga allolinsu wanda Qur'ani bai umarce ka da wannan abin ba, Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai umarce ka da wannan abin ba. Da haka Sa'id bin Jubair ya ce wannan dalilin shi ne sababin saukar wannan aya, ma'ana Annabi yana son ya sumbaci Hajarul Aswad, amma Qurashawa sun hana shi, sun sanya masa sharadi cewa in yana so su bar shi ya ci gaba da sumbata, sai ya daina zagin allolinsu kuma sai ya dinga yaban allolinsu. Manzo Allah zai iya yiwuwa a lokacin ya ji zai iya faɗan wata magana ga allolin nasu wanda za su ji kamar ya yabe su, dan ya samu damar ci gaba da sumbatar Hajarul Aswad. Sai Allah ya gargaɗe shi ya nuna masa ga abin da suke shiryawa, da in ba da ban Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi ya fahimta da shi ba, da watakila zai yi musu abin da suke so dan ba shirka bane ba, amma dai ya faranta musu rai dan su samu ya samu dama su bashi ya ci gaba da sumbatar Al-Hajarul Aswad. Ina fata an fahimta. Afa ibn Abi Rabah alayhi rahmatullah ya rawaito wani asar din daga ainihin wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yarda, yake cewa ayar ta sauka ne akan tawagar mutanen Saqif, wata kabila daga cikin kabilun Larabawa wanda suka zo wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, suka zo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata bukata akan cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya daga musu kafa akan yadda yake aibata allolinsu tsawon shekara guda, ko wani abu wanda ya kama da haka, dan in manzon Allah ya shiru akan allolinsu ya mai da kai ga allolin Qurashawa kadai, za a ga kamar su suna kan daidai ne, in an ga kamar suna kan daidai kuma za su samu mabiya daga cikin Larabawa. Da haka suka nemi manzon Allah ya daga musu kafa ya kuma ba su wata dama a garin Makka, kamar yadda da aka haramta musu shiga, yanzu a ba su dama su dinga shiga garin Makka, har sai Larabawa sun yarda cewa kabilar Saqif kabila ce wadda take da falala, ma'ana matsayin su ya karu akan idan Larabawa. Suka ce in manzon Allah yayi haka za su taimaka masa a cikin da'awarsa, za kuma su mara masa baya a duk inda ya tunkara ko da ba su imani da shi ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi dan ya nuna manzon Allah cewa wannan abin da suka zo da shi kaidi ne da makirci, in yi musu haka tamkar yi musu biyayya ne yayi abin da suke so, wanda kuma yin hakan tamkar yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce a yi ba ne. Ina fata an fahimta. ابن كثير عليه رحمة الله أشكل تفسير سشيكما يانا قلن شيور آير تاسو قلي أكن يهوداوة يهوداوة سوزو وجمعيك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سكيو النبي صلى الله عليه وسلم دادم باكي أكن شيوى مكة أنتا قرامسا أو أنت تامسا رشيدة مبيانك يزي حنا يهي هجرة يبقر مكة يقوم الشام ومن شام عائزك أرض الأنبياء kasar annabawa ce duk babu daga cikin annabawa kuma babu wani annabi daga cikin annabawa a ce ya taka kafar sa ya je sha Palestine kenan a yanzu ko da bai zauna a cikin ta ba ya taka kafar sa ya je da aka suka ce da annabi kawai ka ban musu makar su ka dawo sha mu za mu taimaka maka za mu karfafe ka Ibn Kathir ya ce akan waɗannan Allah ta'ala ya saukar da ita ainihin wato wannan aya din amma malamai suka ce wannan akwai rauni a cikin wannan magana din kamar yadda wasu suke ganin an saukar da ayar ne akan sha'anin Yahudawan Tabuka wanda shi ma magana ce wadda take ainihin wato mai rauni Imam al-Baihaqi alayhi rahmatu kuda atau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawman faqalu wa tarana Yahudawa sun zo wajen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka ce da shi ya Abul Qasim ya kai baban Al-Qasim in kunta sadiqan annaka nabi in ardaga saka da kai annabi ne kamar yadda kake fade fal shifan haqqi sham to kabar garin makka ka tafi sham fa inna shaba ardul mahshar wa ardul anbiya ido min sham inna da kake gani ita ce ardul mahshar wa ana inda Allah zai tashi alkiyama Allah zai tashi alkiyama ne a wani fili da ake kiran sa al mahshar wanda shi kuma mahshar din a yanzu yana cikin yankin Palestine ina fata an fahimta nan manzon Allah ya tabbatar a daidai wannan wajen za a tashi alkiyama sai suka yi amfani da wannan suka ce a cikin Sham mahashar take waje ne wanda yake mai tsarki sannan kuma ta kasance ardul anbiya kasa ce ta annabawa babu wani annabi face ya je wannan kasa fa saddaqa ma qalu manzon Allah sai ya gaggata abin da suka faɗa sun da duk abin da suka faɗa gaskiya ne mahashar tana cikin Sham Palestine sannan Sham din kasa ce ta annabawa to ta annabawan da suka gabata tun daga kan ainihin wato annabi Ibrahim yayi rayuwa a Sham annabi Isma'il yayi rayuwa a Sham ainihin wato annabi Dawud yayi rayuwa a can annabi Suleiman yayi rayuwa a can haka ainihin wato annabi Lut yayi rayuwa a can ita ce abu da ti barakna fi hada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tsira da annabi Ibrahim da annabi Lut annabi Musa yayi rayuwa a Sham annabi Yaqub yayi rayuwa a cikin sa annabi Yusuf yayi rayuwa a ciki annabi Ishaq yayi rayuwa a cikin duk annabawa ya ta shi yasa ake kiran ta ardul anbiya suka ce da haka in ga gaske ne kai ma annabi ne yadda wadancan annabawa suka je Sham kai ma ka tattara ilaka ilaka kawai ma hada a can da haka manzo Allah ya san abin da suka faɗa gaskiya ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da ya san gaskiya ne zuciyarsa ta raya masa ya je amma kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai je ba fa gaza gazwat tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun zo sun yi wannan magana sai ya je yakin tabuka la yuridu illa sham niyyar manzo Allah in aka gama yakin tabuk kawai manzo Allah ya wuce zuwa sham falamma balaga tabuk yayin da aka isa tabuk manzo Allah yana da niyyar in an yi yaki an gama ba zai dawo masa ba kawai zai wuce sham ne anzalallahu alayhi ayatin min surat bani isra'il ba'da ma khutimat as-sura sai Allah ya saukar masa da waɗannan ayoyin da suratul isra bayan ainihin wato an riga an gama saukar da sura in za a iya mantawa a bara da muka yi muqaddimar wannan sura mun ambata cewa yana daga cikin sunayenta ana kiranta surat bani isra'il kuma mun bayyana cewa a cikin ayoyinta da akwai ayoyin da suka madaniya ne ƴan Madina ne ba ƴan Makka ba ita suratul Isra makkiya ce amma da akwai ayoyi wajen guda bakwai waɗanda a lokacin tun mun kawo su waɗanda muka ce an saukar da su ne a garin Madina wanda daga ciki da akwai ita wannan ayar da muke karantawa da haka an saukar da ita bayan an gama rufe suru ayoyin da baki daya ana tunanin ma an gama saukar da suratul Isra amma dalilin haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan aya kuma aka tabbatar cewa suna cikin suratul ainihin wato bani isma'il da aka tafsir ya kawo wannan asasin a cikin tafsirinsa yana ganin waɗannan Yahudawa din su ne sababin saukar da ita wannan ainihin wato aya din. Allah ta'ala sai ya saukar da faɗin sa, wa in kanu la yastafizunka min al-ladhin wa in kanu wa in kanu la yastafizunka wa in kanu la yaftinunka min al-ardh yukhrijuna minha, lallai sun kusa su ainihin wato fitine ka su sa ka fita daga ainihin wato kafar Makka gabaki daya. A lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, Ibn Kathir ya ce fa amarahu Allah ta'ala bir rujui ila al-Madina, sai Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Tabuka ya ma daina tunanin zai koma Sham, ya dawo inda aka kaddara masa shine garin Madina. Wa qala, har Allah ta'ala ya ce da shi, fiha mahyaka wa mamatuka, a cikin Madina muke so ka rayu kuma a cikin Madina muke so ka mutu, wa minha tub'ath, kuma a cikin ta muke so mu tayar da kai. Wannan yana daga cikin falalar Madina. Allah ya zaɓa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ita a matsayin ardul haya wa ardul mama, ƙasa ta rayuwa kuma ƙasa ta mutuwa, wa ardul ba'ath, kuma ƙasa da za a tada shi a cikin ta. Falala ce ta Madina, falalar mutanen Madina ne. Yasa lokacin da aka yi ainihin wato yakin Hunayn, jama'a ki sallallahu alaihi wasallama yayi wani irin rabo na ganima, aka dinga bawa mutanen Makka dabbobi, sai a kira mutum ɗaya a bashi raƙuma 100, kamar yadda aka kira Safwan ibn Umayya aka bashi raƙuma 100, aka kira Ikrima ibn Abi Jahl aka bashi raƙuma 100, aka ƙara masa da dinari 100, a kira wannan a bashi awaki 100, a kira wannan a bashi dinari 100, sai a kira wani mutumin Madina a bashi awaki 3 ko 4, a kira wani a bashi raƙumi 1, a kira wani a bashi dinari 10. Mutanen Madina suke cewa to mu je wannan rabon ba za mu ce an bamu ba, kuma ba za mu ce an hana mu ba. An ba wancan 100 kai dan an baka guda 5 ko 10 za ka ce an baka ne? Har ba za ka ce an baka ba, kuma ba za ka ce dai an hana ka ba dan an san maka. Sai wannan magana ta dawo kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ga mutanen Madina can fa suna cewa ba a basu ba kuma ba a hana su ba. Maza Allah sai ya dariya, ya ce a kira min emergency meeting, iya mutanen Madina kaɗai nake bukata. Aka kira mutanen Madina suka taru, Zala sallallahu alaihi wa sallama sai ya musu gori, ya ce ashe bai same ku a cikin fata ba, sanadiyya ta Allah ya shiryar da ku, suka ci kwarai da gaske. Ban same ku cikin tsana da ƙiyayya ba ta juna, sashen ku yana kashe sashi, dalili na Allah ta'ala ya daidai da zukatan ku suka zama ƴan uwan juna, suka ci kwarai da gaske. Ashe ban same ku kaza ba, dalili na Allah ya muku kaza da kaza. Duk abin da manzon Allah ya ce sai ci bala, tabbas an yi haka ya Rasulullah. Bayan manzon Allah ya gama gora sai ce kuma ku goranta mu, suka ce ina, wa ya bi sai yi wa manzon Allah gori, ya ce kuna da abin faɗa, in kun so za ku ce ashe mutanenka ba su kore ka daga garinka ba, muka karɓe ka muka kawo ka garinmu, muka ba ka masauki, ba su ƙaryata ka ba muka gasgata ka ba, ba su yaƙe ka ba muka taimaka masu ka shiga cikin yaƙin. Manzon Allah ya ce in kun ga dama za ku faɗi haka, sai suka fashe da kuka, suka ce wa ya isa ya goranta wa Allah da manzansa, ai ba wanda ya isa ya goranta wa Allah da manzansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kada ku damu, dan na ba wa mutanen Makka duniya, na ba su raƙuma da tumaki da kuɗi, ko kuma ban ba ku ba. Ya ce yanzu ku za ku so a ce mutanen Makka su tafi da manzon Allah, ko kuma ku dawo da raƙuma da awaki da kuɗi, ko kuma za ku so a ce su sun tafi da raƙuma da awaki da kuɗi, ko kuma kun dawo da manzon Allah garinku? Suka ce wallahi mun zaɓi manzon Allah fiye da komai. Manzon Allah ya ce to kusan Makka ita ce asalin ƙasata, amma yanzu Madina ita ce ƙasata ba Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce matsayin mutanen Makka a wajena tamkar matsayin babban riga ne, matsayin mutanen Madina kuma tamkar ƴar ciki ne a jikina. Ƴar ciki da babban riga wacce ta kusanci, ƴar ciki domin tana taɓa fatar jikinka. Manzo Allah ya ce to haka matsayin su yake a wajena. Sai suka fashe da kuka suka dinga neman gafarar Allah ta'ala. Da haka Madina da mutanen cikinta tana da falala, tana da falala, har gobe kuma falalar nan tana nan. Allah ya sa shi garin da ya fi kowane gari daɗi, garin da ya fi kowane gari nutsuwa, garin da ya fi kowane gari kwanciyar hankali. Babu inda za ka je a duniya ba ka tunanin gida da iyalinka ba sai Madina. Wallahi in ka je ba abin da za ka tuna, ba abin da za ka tuna, maka dauki matsayin maka ibadar a maka ake yin ta, amma kana zuwa maka kana gama abin da kake na ibada, zaka ji hankalinka yayi gida, amma kana Madina fa baka so ka fita, baka so ka fita. Ni dai a rayuwata wallahi ban taba zuwa wajen da na samu nutsuwa wadda ban taba samun irin ta ba irin Madina, ban taba ba wata nutsuwa. Allah ya saukar a garin ta daban, to dan adam ne ma Allah ba zai saukar da nutsuwa ba, bayan ga ni sai a kwanta ciki, ga ni sai wanda ya fi kowa nutsuwa a kwanta a cikin kasa na mota, ba za ka taba jin sa ba har ka fita daga garin Madina. Titi in ka zo tsallakawa saboda tarbiyyar mutanen Madina, in kai kadai ne in mota ta kai dari sai ta tsaya ma sai ka tsallaka titi ka kusa wuce, saboda tarbiyyar ta daban ce. Amma masa kana kokawa tsallakawa direbobi suna da noma sai a kari, wani ba askari a Madina ba zai taba daga ma murya ba. Rauka da ake shiga a yi addu'a, inda manzo Allah ya ce aljanna ce ɗan mintoci ne, minti 15 ne in ka shiga, in za ka shekara a wajen lallaba ka ake, ba ma za a yi ma magana ba, kawai alama ake ma ka yi haƙuri, wasu na jira. Amma Makka duk inda ka gama tawafi ture ka ake ana acca acca, kaga nutsuwa ba ɗaya ba ce. Allah ka maimaita mana zuwa Madina, Allah ka ɗauki rayuwarmu a Madina, wallahi ina so Allah ya ɗauke ni a Madina nan. Allah ku taya ni addu'a, Allah ya kaddara mun zuwan da bazan dawo ba, na mutu a can abin ne na a ƙasa mai tsarki. A kone ɗan uwa ma daga cikin ɗaliban jami'ar musulunci na Madina da ya rasu, ina tunanin ɗan kwanbere ko shekaran jiya aka yi jana'iza, muna roƙon Allah ta'ala ya ji ƙarfi da gafarta masa, Allah ta'ala ya yafe masa zunubansa, Allah ta'ala ya ba shi ladan da yake ba masu neman ilimi. So da haka Madina ta musamman ce, haka Allah bai yarda manzon Allah ya fita daga Madina ba, yace kuma anan za ka rayu, anan za ka mutu, kuma anan za mu fitar da kai. Haka ya dawo ya ƙarasa rayuwarsa a Madina, ya kuma mutu a cikin Madina, aka kuma binne shi a cikin Madina. Sabai suka ce daga ranar da manzon Allah ya bar Madina, duk wanda ya sa suka kasa zama a cikin, kamar su yawan sahabbai duk sun kasa zaman Madina. Ka ɗauki Bilal ladanin manzon Allah, duk yadda yake ƙaunar Madina sai da ya bata, saboda ya kasa jure rashin manzon Allah. Babu masifar da musulmai suka shiga a duniya sama da musibar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba musibar da za ta kai wannan musiba, ba musibar da za ta kai wannan musiba, kamar yadda babu asarar da ta wuce asarar da muke na rashin ganin manzon Allah da rashin rayuwa da manzon Allah. Duk abin da Allah ya baka a duniya zai kai rayuwar sakan ɗaya da manzon Allah. Sahabbai ɗan gata, da haka Allah ta'ala ya ce da shi ya koma, to wannan hadisin Ibn Kathir da kansa bayan ya kawo shi a cikin tafsirin sai yake cewa huwa fi hadha al-isnad naba, a cikin sanadin hadisin da akwai duba, bal ma abin da ya inganta yace shine hadisin bai inganta ba. Yace fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lam yaghzu tabuk an qawl al-yahud, sai da nuna zana sallallahu alaihi wa sallam a da iya bin tabuka saboda abin da Yahudawa suka gaya masa ba. Inna ma gazaha intiqalan li qawlihi ta'ala, ya yaki Yahudawan tabuka ne saboda umarnin Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunukum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilba, Allah ne yake a yaki makota daga cikin kafirai a dandana musu fitar su. Haka Allah ne yake a yaƙe su, ba wai maganar Yahudawa ce ta sa manzo Allah ya yaƙe su kamar yadda hadisin ya nuna, da kuma fadin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinan haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'minu jiyata an yadin wa hum sabirun, yace to wadannan Allah ya ambace su ne da niyyar umarni a yaƙi mushrikai, da haka manzo Allah ya yaƙe su ne dan ya cika wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala. Yace kuma inda a ce riwayar ta inganta, to da riwayar za ta tabbatar da ingancin riwayar hadisin ainihin wato hadisan al-Umama al-Bahili, Allah ya kara mishi yadda, wanda al-Walid bin Muslim ya rawaito daga Ufair bin Ma'dan daga Sulaim bin Amir daga Abi ainihin wato Umama, yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiki sallallahu alaihi wasallam yace unzil alquran fi thalathati amkinatin asuqda alquran ne a yankoki ko kuma kangurare guda uku makkata wal madinati washani wazalla yace asuqda alquran a madina da makka da kuma sham wanda wannan hadisin bai inganta ba domin babu wata aya da aka saba da ita a sham qurani an saukar da shi ne a makka kadai da kuma ainihin wato madina wasu kuma daga cikin ainihin wato malamai suka ce wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne akan Qurayshawa waɗanda suka yi yunkurin fitar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka kuma daga ƙarshe suka ci gaba da yunkurin su har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato fitar da su ya sa suka fitar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga wannan gari wanda kuma bayan sun fitar da shi Allah ya tabbatar musu in har suka fitar da shi to su ma rayuwarsu a garin Makka din kadan ke tare in ga suka fitar da shi ba za su dade a cikin ta ba kuma wannan shine abin da ya faru bayan sun fitar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka haka Allah ya sa aka zo aka yakin Badar wanda duk waɗanda suka yi tarayya wajen fitar da Annabi daga Makka din Allah ta'ala ya sa aka tafkashe su a garin ainihin wato a Badar aka sun fitar da shi su ma kuma Allah ya fitar da su shi yasa Allah ta'ala ya tafi Allah ya fitar da su ko dai Allah ya fitar da su ta hanyar saukar rayukansu gabaki daya ko kuma Allah ya kawo wani sababi da zai sa su fita daga kasar gabaki daya ibnu kasir ya ce ai abin da Allah yake nufi a nan shine haka za adatu lati ladina kafaru bi rusulina wa adawhu wannan ita ce al'adar mu ga waɗanda suka kafa cewa annabawan mu suka kuma cutar da su yakhruju rasulun min baini adhuhum suna fitar da manzo daga cikin su wa ya'tihimul azab fi Allah yazo musu da azaba ولولا انه عليه الصلاه والسلام رحمه بعد من ذن الله يا كسنج رحمه ليك على امه السماء لجاءهم من النقم في الدنيا ما قبل لاحد فيه تو ده الله يازو مسو ده در عذاب تو الدنيا ايرن نركون عذاب ده الله تعالى بي تبي و وني ايرن تبا تو اما دن النبي يا كسنج رحمه ني ده جيكاي اغريسو سي الله تعالى سيركد ده سو بي مسو ونن عذاب بي يسا اكا تشي سو ابدا ke shi yasa Allah ta'ala yace wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun da kai ba wani abu ne yasa Allah bai halaka da mutanenka ba ya rasulullah sai kana cikin su kasantuwarka a cikin su kai rahama ne sannan bayan ka bar su kuma ba wani abu ne yasa Allah bai halaka da su ba sai kan a cikin su da akwai wadanda suke masu istighfari da haka Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake nufi da wannan aya shine yana daga cikin sha'anin munafiqai da mushrikai kitineshi a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi ya masa wahayi a cikin addini ya faɗi wata magana da za ta goyi bayan su da Allah ta'ala ya hana su ya hana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saukar da wannan aya wannan aya ba da ban ta kasance alqur'ani bace ba inda a ce hadisi ne yazo da cewa za a fitini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da Allah ya masa wahayi da ayan kana kato sai sun karyata to sai aka sa'a ba Qur'an ba hadisi bane Qur'ani ne yace an kusa a fitin manzon Allah har ma Qur'anin yace ba dan Allah ya tabbatar da manzon Allah ba ya manzon Allah sai ya karbata zuwa gare su ya musu abin da yake so wallahi da hadisi ne sun karyata ce ya za a ce za a fitin manzon Allah wa ya isa ka ja hankalin manzon Allah ya karkata zuwa gare shi to kaga kariyar kare annabi suke yi kenan inda daga sene sai ku tsaya waɗannan ayoyin ma ku sai aka yi tsirafi to su san kariya suke in sun faɗi haka za a gane ka kunta su da haka Qur'ani ne inda za ka ji fasarar da za su yi a ayoyin nan za ka ci tawili ka ci tawili da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsiratar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai bari ya aikata abin da suke so har Allah ya ce walaula an tabbatnaka lallai ba da ban mun tabbatar da kai ba a kan abin da yake na daidai mun nuna maka ƙaryarsu laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila to da ko yaya ne da suka dan karkasa zuwa gare su ka ma kuma yi musu ainihin wato abin da ainihin wato suke bukata kai musu akwai maganganu da dama da ya kamata daga shin wannan ayar a ce mu ba amma ana nuna min lokaci yayi zamu dakata anan abinda na faɗa ne daidai Allah ta'ala ya haɗa mu Adam baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya fito ya yi mana baki daya akwai baban mu jiwan lafai uban tawaki kamar yadda muka sani yana fama da rashin lafiya haliyan ma shi yana asibiti tunda nazo an ce yana nina muna roƙon yan uwa su sa shi a cikin addu'o'i su Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya tashi kafadunsa mutum ne wanda yake uba dukkanin mu musali mutum ne kuma wanda yake mai ruhin addini yana yi wa addini hidima kuma yana kan masu addini Allah ta'ala ka so shi don wannan hidima ta sa guda biyu Allah ta'ala ka ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah ta'ala ka tashi kafadunsa iyayenmu a cikin wannan ƙasa ta lafai waɗanda muka rasa tun daga wannan majalisi da wajen wannan majalisi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ko da yaushe ina faɗa akwai waɗanda ba za mu iya mantawa da su ba a wannan majalisi saboda irin ƙwarin gwiwa da suka ba mu da irin ƙarfafanmu da suka dinga yi ba za mu iya mantawa da su ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu akwai ɗaya daga cikinsu iyayen ɗaya daga cikinsu babanmu yamma wanda yana daga cikin iyayen da suke ƙarfafa mun gwiwa a wannan gari na lafai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta masa Allah ta'ala ya yi wa zuri'arsa albarka Allah ta'ala ya yafe masa zunubansa Allah ta'ala ya yalwata masa kabarinsa akwai mai wannan gida mai wannan masallaci Alhaji Musa wali ma yaƙin lafai shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya haskaka masa kabarinsa Allah ta'ala ya bashi aljanna madaukakiya akwai mahalarta wannan majalisi waɗanda tun daga lokacin da muka fara zuwa lafai kowace shekara muna tare da su ba ranar da ba ma tare da su a wannan waje sai da Allah ya ɗauki rayuwarsu wanda ba za mu iya mantawa da su ba da gaskiya da akwai dan uwa malam Shitu Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa yace wallahi malam tun da na fara zuwa karatun ka ina ji duk inda zan je in zauna in ji tafsiri kamar ba tafsirin ake ba sai dai na dawo nan muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya yafe masa zunubansa Allah ta'ala ya yalwata masa kabarinsa akwai inda bana sai daga cikin ƴan agaji waɗanda suke hidima a wannan masallaci shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa akwai dan uwa malam Muhammad shi ma yana daga cikin waɗanda suke kai kawo a wannan masallaci da kuma mu na marayu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa dukkanin ƴan uwa waɗanda na iya tunawa da waɗanda ba zan iya tunawa ba waɗanda na ambaci sunayensu da waɗanda ba kai ga ambatar sunansu ba muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu zunubansu Allah ta'ala ya ba su aljanna madaukakiya iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da yayyenmu da kannanmu da abokanmu da aminanmu waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu zunubansu Allah ta'ala ya ba su aljanna madaukakiya mu da muke da ragowar numfashi Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarmu albarka Allah ta'ala ya ba mu cikawa da imani Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon yin amfani da lafiya wajen yi masa da'a Allah ta'ala ya ba mu abin da lafiyar take bukata Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayin da ke samun ƴanci da rabuwa a cikin wannan wata shugaban kwamitin wannan masallaci kuma in charge na wannan tafsiri tsoho mai ran ƙarfi gudan dawa Allah ta'ala ya ƙara mishi lafiya gashi nan a zaune ba dare ba rana duk sanda na zo garin nan shi yake ta ɗawainiya da ni kowane lokaci zai kira ni a waya malam ba wani damuwa da Allah inda akwai matsala a fada haka in ya zo in an ce ga wata damuwa ba wannan nan in ya tada hankali so wani lokacin ne nake ba shi hakuri ina kwantar mai da hankali ba ni da abin da zan ce masa sai dai Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara masa ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ingantacciya Allah ta'ala ya albarkaci zuri'arsa yadda na zauna a wannan kujera nake tafsiri Allah ya kawo lokacin da za a ce wannan ɗan nasa ne yake zaune aka yake tafsiri na san wannan shine burinsa ko shekaran jiya muna zaune a nan sai a waje bayan mun tashi karatu sai da ya mita baya zuwa ya same ni mu yi karatu wace tuwa lokacin ne babu da haka mu sa ta addu'a Allah ya cika masa burinsa akan zuri'arsa Allah ya tabbatar da su akan wannan tafsiri dukkanin mu Allah ya wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya sanya wa zuri'ar mu albarka Allah ya kare mu daga dukkan sharri ɗan uwan mu waɗanda ake zubar da jinin su ba dare ba rana Allah ya kawo musu ɗauki Allah ta'ala ya taimake su a duk inda suke waɗanda suke sa hannu wajen zalunta mu a Najeriya Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala kai mana maganin su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh